السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم لهدي شاديو غوات رمضان باي هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم لشيكرا دبو ايد تريه ادى أربعين دبقوي وان دي 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 دا بيا غوات اوكو shekara ta 2026. Wannan shine majalisin mu na 12 a cikin majalisin mu na tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan shekara, wanda muke karatu a cikin suratul Baqara. A darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 93 kafin ci gaba, akwai mai tambaya da yake tambaya dangane da abin da ya shafi an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya yin sallar nafila idan yana halin asar a lokacin tafiya. To ya mutum zai yi da nafila a watan Ramadan? Zai cika salloli ne don ya sami damar yin nafila, ko zai rinka yin kasaru ne kuma yana yin nafiloli? Daga tambayar tana dauke da gaɓoɓi guda biyu. Gaɓa ta farko, shin mai ƙasaru baya yin nafila ko yana yin nafila? Idan mai ƙasaru baya yin nafila, ya zai yi da sallolin da ake yi a cikin watan Ramadan idan yana halin tafiya? Asali ƙasaru ba ita ce ma'auni ba, duk da cewa ƙasar sababi ne. Menene yake haifar da ƙasar? Shine tafiya. Sababin ƙasar shine tafiya. Haka idan mutum matafiyi ne, to sallar ƙasar ta kama shi. To shi kuma ya alaƙanta tsakanin ƙasar ɗin ne da kuma sallolin nafila. Shi in mutum yana ƙasaru zai yi nafila a matsayin shi na matafiyi, ko idan yana matsayin matafiyi sai bai yi ƙasar ba ya cika sallah, zai yi nafila ko ba zai yi ba? Idan ya kulla tsakanin ƙasar da nafilar kenan, zai zama kenan idan mutum bai yi ƙasarin ba, maganar yin nafilan babu ta tashi kenan, mutum zai iya yi. In ya yi ƙasar ne ba zai iya yin nafila ba, a bisa bayanin da ya yi haka abin yake nunawa. Yanda al'amarin yake shine ba a hana idan mutum yana halin tafiya ya yi sallar nafila ba, ba inda aka yi hani akan yin haka. Babu wani dalili da ya zo ya hana ya ce in mutum yana matafiyi ba zai yi sallar nafila ba. Sallolin da ake magana a kan ba za a yi su ba idan mutum yana halin tafiya, yana halin ƙasaru, ana magana ne kawai akan salloli na rawatib, sallolin da ake ce ma rawatib, nafilfili na rawatib, wanda ake yi kafin sallar farilla da bayan sallar farilla, nafilfilin da ake yi kafin azahar da bayan azahar, da wanda ake yi kafin la'asar, da wanda ake yi kafin magariba da isha'i, wayannan su ake ce ma rawatib, nafilfili rawatib. Amma sauran nafilfili kuma daban, su ba sa shiga cikin wannan matsalar. Hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu, kamar yadda Hafs ibn Asim yake cewa, mun yi tafiya wata rana hanyar Makka tare da Abdullahi ɗan Umar, da muka je muka sauka a wani wuri, sai Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu ya yi mana sallar azahar, ya yi ƙasaru. Bayan an idar da sallah ya koma masauke shi a inda aka sauka kenan, sai ya haɗu waiwaiwo inda suka yi sallah, sai ya hangi waɗansu mutane a tsaitsaye, sai yake tambaya waɗancan fa lafiya, sai aka ce a ai suna nafila ne, nafila suke yi. Sai Abdullahi ɗan Umar yake cewa, ai da a ce zan yi nafila da na cika sallah, inda zan yi nafila ai da na cika sallah. Kine yana nuna ba a yin sallolin nafila na rawatib kafin sallah da bayan sallah idan za a yi ƙasaru ana halin tafiya. Sai yake cewa na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya bar duniya, ban ga yana yin waɗannan sallolin ba idan yana halin tafiya. Sannan na yi tsawon tafiya tare da Abubakar, haka shi ma tsawon rayuwar shi ban ga yana yi ba, haka Umar, haka Uthman, ya ce dukansu ba wanda yake yin irin wannan, ana sallolin rawatib a halin tafiya. Amma sauran nafilfili wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisai daban-daban. إمام مسلم يا رويت دقى أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها تكي سوى مزان الله صلى الله عليه وآله وسلم يا يسلى ركعة تقص أجلانا وأتاكينا ألوكة فتح مكة لوكة دعاك دي فتح مكة أما تهيس نمسة فيها أما مزان الله يا يسلاة الضحى ya yi salatul duha raka'a takwas a wannan lokacin. Haka kuma da sauran dalilai da yawa waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yana yin salloli na nafila a lokuta daban-daban. Haka hadisin Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, wanda Imam Muslim ya rawaito shi ma, yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya barin raka'atanil fajr ko a zaman gida ko a halin tafiya. Manzon Allah yana yin raka'atanil fajr. Haka hadisin da yake cewa manzon Allah sun yi makara a lokacin sallar asuba har rana ta kullu, da manzon Allah ya tashi, mai riwaya ya ce manzon Allah ya yi sallah raka'a biyu, sannan sai aka tayar da iqama, sannan sai aka yi sallar asuba, sai da yi raka'atanul fajri, sannan aka yi sallar asuba. Duk da cewa rana har ta fito amma bai bar raka'atanul fajr ba, kuma a halin tafiya ba a zaman gida ba. To haka hadisin Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, wanda Imam Abu Dawud da Imam At-Tirmidhi suka fitar da shi, yake cewa na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsawon tafiye-tafiye wanda sun kai 19 a cikin tafiye-tafiyen 18 a cikin tafiye-tafiyen da na yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma ban taɓa ganin manzon Allah ya bar yin salla raka'a biyu bayan rana ta yi zawali ba. Da haka wannan duka yana cikin dalilai da suke nuna manzon Allah yana salloli na nafilfili daban-daban. Kenan wancan hadisin na Abdullahi dan Umar da ake magana akan shi hadisi ne wanda yake magana akan rawatib, salloli da ake yi waɗanda suke haɗe da sallolin farilla, nafilfilin da ake kafin farilla da bayan farilla, su ne waɗanda Abdullahi dan Umar yake maganar cewa inda zai yi su to da gara ya cika sallolin shi ba zai yi kasar ba. Kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya yi haka, ya ga khulafa'ur rashidun ya yi tafiya tare da su bai ga suna yin irin wannan rawatib din ba a halin tafiya. Da haka wannan duka ya nuna cewa sallolin mutum ko da matafiyi ne zai yi sallolin shi na tarawih da tahajjud da duk sallolin da za a yi na nafila wannan ba zai hana ya yi su ba tare da liman. Sai maganar cewa idan zai yi sallar zai cika salla ne ko ba zai cika ba. Idan mutum zai bi liman a halin shi na matafiyi, to sallar da liman yake yi ita zai yi. Inda zai bi liman ne ya yi jam'i tare da liman, don liman cika salla yake yi shi ma zai cika salla kamar yadda liman ya cika. Daga in ya zo sallar isha'i zai yi sallar isha'i da tarawih zai bi liman, to zai yi salla tare da shi cikakkiya ba tare da yayi kasar ba. Amma idan zai yi kasar sallar farilla shi ta kasaru wannan daban, sannan ya zo ya bi liman ya yi sallar tarawih, to shi ma wannan mas'ala ce daban. Amma yayi sallar jami'in yayi kasaru shi kadai shi ne ya fi, ko kuwa ya zo yayi sallar jama'a a cikin jami'i amma ya cika sallah shi ne ya fi. Lallai mutum ya zo yayi sallar jami'i shi ne ya fi, domin sallar jami'i wajibi ce. Ta haka shi kuma yin kasaru a bisa kauli mafi rinjaye sunna sai daga cikin sunnoni, da haka dan kokarin samun sunna ba zai bar wajibi ba. Haka zai yi kasaru ya zama shi ne liman kenan, sai yi kasarin shi sauran mamu sai su cika sallah. Amma idan babu mamu shi kadai ne, to ya je ya bi jami'i shi ne wajibin da yake kan shi. In ya bi jami'i kuma dole zai cika sallah kamar yadda liman zai cika sallah. To wannan shi ne abin da yake kan shi. Wannan ma duka abin da ya shafi addu'a, kamar yadda muka yi magana jiya, mutum ya lizimci addu'a da kanshi shi ne ya fi sauran 'yan uwa su taya shiga addu'a dangane da bukatun da yake da su a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Domin shi ma ka yi ma wani addu'a ɗin, ka sa wani a cikin bukata, ka roƙa mai Allah, yana daga cikin abubuwan da suke sa Allah ya karɓi addu'arka, kai ma ya biya ma bukatunka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan musulmi yayi ma dan uwan shi addu'a a lokacin da baya nan, Allah yana addu'a malaika a kan shi, yana addu'a malaika yana cewa amin, kai ma Allah ya baka irin abin da kake neman mishi. Daka irin abin da kai kake yi ma dan uwanka daban addu'a, to kai kuma mala'ika ne yake roƙa ma Allah akan wannan abun. Shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa sun fi fifita su yi ma ɗan uwansa addu'a fiye da su yi ma kansu da kansu, saboda yi ma ɗan uwansa addu'a su kuma mala'ika ne yake yi musu addu'a. Abinda suke roƙa ma wani mala'ika ne shi yake roƙa musu, daga sai suke fifita su roƙa ma wani abin da su suke so ta yadda su za su samu addu'ar mala'ikun Allah subhanahu wata'ala su su roƙa musu abin da su kuma suke so a wurin Allah daga da kai kai makanka addu'a ko wani yayi maka da mala'ika yayi maka addu'a wanne ne yafi mala'ika yayi maka addu'a babu ko shakka duk wanda zaka ce maka addu'a kana cewa yayi maka addu'a ne saboda kana kyautata mishi zato cewa yana da nagarta a wurin Allah amma duk nagartar shi bai kai nagartar mala'ika ba kenan kai abinda mala'ika zai yi maka addu'a shi yafi alkhairi a wurinka daga ka yawaita yi ma ɗan uwanka addu'a ka yawaita sa buƙatun mutane daban-daban a cikin addu'o'inka kai ma sai Allah ya yawaita mala'iku da za su rinka roƙa maka buƙatunka a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga cikin sirrin addu'a wanda yake yawan yi ma mutane addu'a za ka samu buƙatun shi sun fi yawan samun biyan buƙata a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda waccan addu'ar ta mala'iku da suke yi mishi da haka in wani ya nemi addu'a to mu rinka ƙoƙarin sa shi a cikin addu'o'inmu idan za mu yi addu'a kuma ita addu'a dama ana yi ne don Allah don neman yarda Allah ibada ce ba sai ka faɗa ma wani kana mai addu'a ba ko ka yi mai addu'a ko in ka ce a yi addu'a sai an ɗaga hannu an ce a yi addu'a a yi mai salati goma ga annabi shi ne an yi addu'a daga in ya ce in ka ce a yi maka addu'a shi kenan in wanda ya ce zai ma addu'a ya amsa shi kenan in ya je zai yi addu'a zai sa ka a cikin addu'a domin addu'a dama ba kai ake faɗa ma ba ba kai ake yi ma ba in ya ce a yi min addu'a a ce to a zauna bismillah a yi mai addu'a wa ake sanar ma shi ake sanar ma ana mai addu'a addu'a kuma Allah ake kai ma buƙata da dan ka ce ka yi mai addu'a ba ma sai ka ce ka yi mai addu'a ba in ka ce za a yi addu'a ka ɗauki alƙawari shi ke nan magana ta tsari sai inda ka samu kanka da damar da za ka yi addu'a ka yi mai addu'a ka sa shi a addu'a ba kuma sai ka dawo ka zo ka ce addu'an nan an yi maka ba balle ka ce har sai ka ɗauka a waya ya gani kana roƙa mai Allah Allah ka biya ma wani buƙata yanzu addu'a karan kanta daga nan ta zama riya ta zama ashirkul asghar ta zama ƙaramar shirka yanzu kana yi don wanda kake ma addu'ar ya gani ya san ka yi mai addu'a yanzu kanta addu'a ta zama saƙon Allah ta zama shirka da Allah ba maganar karɓuwarta ake ba maganar kai yadda za a ƙwace ka a wurin Allah ake yasa harkokin abin da ya shafi ire-iren waɗannan da mutane su rinka tsayawa suna fahimtar me ya kamata a ciki me ya shari'a me ya addini a ciki addu'a ibada ce daga cikin manya-manyan ibadoji shi yasa manzon Allah ya ce addu'a'u huwal ibada addu'a ai ita ce ma ibada to ba abun wasa ba ce ba a wasa da addu'a ba mai da ita ta zama abun wasa ko ta zama wani abun comedy ana ba mutane dariya da ita da sunan addu'a da sunan roƙon Allah Allah ba abun wasa ba ne ita ma addu'ar ba abun wasa ba ce ibada ce babba wanda kuma ake cewa ana roƙon a wurin shi shi kuma ya fi ƙarfin wasa ya fi ƙarfin a mai da addu'a da kiran shi da roƙon shi a matsayin abin da za a rinƙa ban dariya da shi da barkwanci a cikin mutane da ta addu'a addini ba wasa ba ne ba kuma abubuwa na aikin ban dariya ba ne ibada ce ta tsakanin Allah da bawa ba a yin wasa da ita muna fata waɗanda suke da buƙatu Allah maɗaukakin sarki ya biya mana buƙatunmu gaba ɗaya wanda suke cikin damuwa a ko'ina Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu damuwarsu a darasin da ya gabata muna kan ayoyin da suke magana akan Bani Isra'il da kuma abin da ya shafi mas'alar da aka kawo a ƙarshe cewa wa idza qila lahum wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur za mu sake karanta ayar aya ta 93 kenan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
نعم الله مدعوك تنسركية وإذ أخذنا ميثاقكم قتنا لوك تندمك أوكاء القواري دفو ku yaquba ni isra'il wa rafa'na fawqakum at-tur kuma muka dora dutse akan ku akan cewa ku rike wannan alƙawarin da Allah yake muku kuka tabbatar da cewa dutsen zai iya faduwa akan ku in ba ku ba Allah ba shine Allah yake kudu ma atainakum bi quwwa abinda muka dauki alƙawari da ku shine ku rike abinda aka ba ku na littafi bi quwwatin da ƙarfi ba da wasa ba ku rike shi da ƙarfi sannan wasma'u sannan ku yi sauraro na da'a da bi dangane da abin da ake faɗa muku a cikin wannan littafin qalu sai suka ce sami'na mun ji wa asaina mun saba ba za mu yi ba wa ushribu fi qulubihimul ajl sannan an shayar da zukatansu san wannan dan maraƙin da suka bauta mishi bayan tafiyar annabi Musa zuwa ga ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala abinda yasa aka shayar da zukatansu na wannan aikin da suka yi na bautar dan maraƙi ya shiga cikin zuciyarsu Allah ya ce bi kufrihim saboda kafircin da suka yi ma Allah tsaurin ido da kafirci da suke nunawa saboda Allah haka Allah madaukakin sarki yace an shayar da zakatansu san wannan dan maraƙi sai Allah yace kul ka ce musu bi sama ya'murukum bihi imanukum tir da abinda wannan gurbataccen imanin naku yake umarta ku da shi in kuntum mu'minin in dai da gaske ku mu'minai din ne kun yi imani to irin wannan imanin da yake umarta ku da irin waɗannan miyagun ayyukan tir da irin wannan imanin al-imam muslim da kuma imam ahmad ibn hanbal a cikin musnad sun rawaito hadisi daga abu huraira radiyallahu an yake cewa lokacin da allah madaukakin sarki ya saukar da ayar lillahi ma fis samawati wa ma fil ard وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله يسيس أبن دي يكي تكين سمي قبات آية دا أبن دي يكي تكين أسدك لله نألاني ملكي دا هلتا دا قدان روا قبات آية نألاني دا تدق أبن دي كغني أسمك وأقصى to Allah ne ya mallake shi Allah ne ya halicce shi Allah ne yake gudanar da shi sai Allah ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum idan kuka bayyanar da abin da yake cikin zukatanku kuka fito da abin da yake zuciyarku ya bayyana a fili kuka faɗa ko kuka aikata aw tukhfuhu ko kuma kuka koya abin da yake zuciyarku ba ku bayyana shi ba ba ku aikata an gani ba abin na koya a cikin zukatanku sai Allah ya ce yuhasibukum bihi Allah to Allah zai muku hisabi da wannan abu da yake cikin zuciyarku ko kun bayyana ko ba ku bayyana ba fa yaghfiru liman yasha Allah ya muku hisabi
zai gafarta ma wanda ya ga dama wal yu'adhibu man yasha zai azabtar da wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai kenan duk wani tunani da yake cikin zuciyarka ko ka bayyana ko baka bayyana ba yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi akan shi Abu Huraira yace sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka taso suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa barasu ala rukabihim suka zube da gwiwoyin su kowa ya faɗi da gwiwa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya rasulullah an wajabta mana abin da muke iyawa sallah da azumi da jihadi da sadaka duk Allah ya wajabta mana kuma muna iya muna yi daidai iyawar mu to amma an saukar da wata aya da ta wajabta mana abin da ba za mu iya ba in Allah zai yi hisabin tunanin zukatan mutane waye zai sha in abinda ka tuna a kai tunanin shi kawai a cikin zuciya wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah waye zai iya tsallakewa a wannan ba wanda zai tsallake ta kaskace to wannan ayar ta zo mana da abinda ba za mu iya ba an dora mana abinda ba za mu taba iyawa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kuna so ku fada ne kamar yadda ahlul kitabain min qablikum suka fada kamar yadda yahudawa da nasara suka fada suka ce sami'na wa asaina mun ji mun saba kuna so kuma ku fadi irin wannan ne kaza Allah yake ku ce sami'na wa ata'na غفرانك ربنا وإليك المصير لا تكتي من جمن يدعى من يبي يياك الله من أني من غافرك يا الله غريك لمقوماتك لا تمن توبة من جكم من بي من يدعى يسي سيسك دنك ميمي تونن كلمة أرسي جونن أبن يزم يازم جكنس أونن نوكت yace sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi manzo yayi imani da abinda aka saukar mai daga wurin ubangijinshi wal mu'minuna haka kuma waɗannan mu'minan kuma gaba ɗaya sun yi imani da abin da aka saukar musu daga wurin ubangijinsu kullun amana billah dukkan su da manzon da mu'minan gaba ɗaya sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi sun yi imani da littattafan Allah wa rusulihi sun yi imani da manzannin Allah kuma dukkan su suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin manzannin Allah duka mun yi imani da su mun yarda da su ba wani annabi da muka ce shi ba mu yi imani da shi ba daga cikin annabawan Allah shine la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sai Allah ya ce wa qalu kuma sun ce sami'na mun ji wa ata'na kuma mun yi da'a ga Allah Allah ne ya bada shaidar cewa sun ce sun ji sun yi da'a wayancan kuma Allah ne ya bada shaidar cewa sun ce sami'na wa ata'na mun ji kuma mun saba kuma suna cewa ghufranaka rabbana muna neman gafararka ya ubangijinmu wa ilaikal masir kuma gare ka ne makoma take nan take kuma sai Allah ya soke waccan aya da ta gabata sai Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to Allah bai dora ma wata rai sai abinda za ta iya tunanin zuci ba mutum ba yadda ya iya da shi to Allah baya tura marai wani abu sai abinda za ta iya laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat abinda ta aikata da abinda ta samar ma kanta shine zai za a kama ta da shi aikin da mutum ya aikata da abinda ya bayyana shine abinda Allah zai kama shi da shi ya Allah ya hikaito abinda mu'mine suke fada suna cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka kama mu in muka yi mantuwa abinda muka yi da mantuwa Allah kada ka kama mu da shi aw akhtana ko abinda muka yi da kuskure ba da gangan ba manzo Allah ya ce na'am Allah ya ce eh mana an amsa muku wannan bukata duk abinda kuka yi da kuskure ko ba abinda kuka yi da mantuwa to Allah ba zai kama ku da wannan abun ba shi yasa manzo Allah ya ce rufi'a an ummati al-khata wa an-nisyan an dauke ma al-umma ta kuskure da mantuwa abinda aka yi da kuskure da abinda aka yi da mantuwa Allah ya dauke ma wannan al-umma sakanin al'ummomin da suka gabata ke sami mutum ya manta yana azumi ya ci abinci Allah ba zai kama shi da ukubar wannan mantuwar da ya yi ba sakanin al'ummomin da suka gabata a baya shine rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya amsa wannan rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya Allah kada ka tsora mana nauyi da wahala dokoki masu tsanani masu wahala kamar yadda suka gabata a al'ummomin da suka wuce a ce inna jasa ta taba ka sai ka kankara wurin sai ka kankara fatar in ta taba ta babun ka sai ka yanke wurin idan kuka yi sabo a ce faqtulu anfusakum ku kashe kanku da kanku kowa ya dauki makami ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا كأورا منا وحالا أهو كنت أهو كنت كما يندك أورا ما الأم من دسك جباتهم ألا يا أمسا يتين أم فلا تورا مكما شيئتا أتى شريع المنزل ألا تزما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ألا يناسومك السوئي baya so muku tsanani babu wani abu daga cikin shari'ar manzon Allah da Allah ya aika shi da ita wanda zaka ce dan adam ba zai iya yi ba komai za a iya in ka zama mutum ba zai iya yi ba to sai dai idan ya samu matsala a dan adam saka shi na rashin lafiya ko ciwo ko wani matsala amma duk mutum lafiyayye zai iya yin komai na shari'a da aka wajabta masa musulmi komai zai iya yi sai dai in ya samu matsala ta rashin lafiya data anan Allah madaukakin sarki ya amsa wannan bukatar sannan rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah kada ka tsora mana abinda ba za mu iya ba kada ka tsora mana abinda ba zai yiwu mu iya wannan abu wanda sai za a yi sai an wahala in Allah ya tura maka irin abin da ya tura ma annabi Ibrahim alaihi salam ya rayu tsawon shekaru ba da yana neman da sai karshen rayuwar shi Allah ya bashi da kuma aka ce yayi layya da kansa wannan babu nauyi a ciki kina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah ya amsa wannan ba abinda Allah yake dora mana wanda ba za mu taba yi da zai yi mu iyayen shi ba sai ya ce wa aku anna waghfir lana warhamna kai mana afwa ka gafarta mana kai mana rahama anta maulana kai madukin cin al'amarin fansur akan tanan ya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada masa habbai kenan shari'ar Allah attasai kawai ake bukata ta ni kauya kawai kada ka kuskura ka dauki wani abu kana ganin ba zai yiwu kai kaza ba ko ba zai yiwu kaza ya faru ba ko ba zai yiwu ai kaza ba in dai Allah ya ce ko manzon Allah ya ce to ka ni kauya kawai kai taslimi da al'amarin Allah da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijinka Allah yana rantsuwa da kanshi la yu'minuna mutane ba za su taba zama masu imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum sai sun saka ka zama kai ne mai hukunci akan duk abin da yake faruwa a tsakaninsu duk wani abu da zai taso a koma zuwa ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aga mai manzon Allah ya ce me ya hukunta akan wannan al'amarin Allah ya ce to ba su taba zama masu imani ba sai sun zama haka hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt idan aka kawo hukuncin manzon Allah din kuma sai ya zama ba sa jin wani abu na damuwa ko kaikayi a cikin zuciyarsa akan wannan hukuncin ana cewa ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah to zuciyarsu za ta wanke tas ta karbi wannan hukuncin ba jin wani damuwa ko kaikayi akai sannan abu na uku Allah ya ce wa yusallimu taslima sai sun miƙa wuya miƙawa sai sun yi saranda da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in sun hada waɗannan abubuwan guda uku shine za su iya zama masu imani idan ba sa daukan hukuncin manzon Allah akwai a matsayin hukunci a tsakaninsu to wannan ba su zama masu imani ba idan ma suna daukan hukuncin amma suna jin damuwa a zuciyarsu wannan abin kaman da bai yi ba da ba haka aka yi ba da ba wannan hukuncin aka dora mana ba da wannan abin kaman bai dace da wannan zamanin ba da ka ji wannan kima ka fita daga cikin masu imani sannan Allah ya ce sai an miƙa wuya ni kauya na gaske ga wannan hukuncin to da wannan ne mutum zai zama mai imani da haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kada ku nuna wata damuwa kada ku ji ba za ku iya ba kawai ku ba Allah in yace ayi kawai ayi in kun ni kauya kun yadda kun ba da kai to sai Allah ya kawo canji akan wannan abu kamar waccan kissar ta annabi Ibrahim annabi Ibrahim da aka ce yanka ɗan shi musu yayi da haka yana jaye-jaye yana roƙon Allah ya Allah a yi kaza ko ya Allah a sauƙaƙa ko kaza da abin ya ta tafiya yana canza salo amma da aka ce yanka shi fa yana zuwa ya ce ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka fanzur madha tara ya ce na gani a mafarki mafarkin annabawa kuwa wahayi ne na ga ina yanka ka yanzu ya tabbatar da umarni aka iya yanka shi sai ya kawo yaron yana faɗa mishi fanzur ma za ta ra ya kake gani ya za a yi an ce a yanka ka Allah ya ce a yanka ka ya za a yi me ɗan ya ce kala ya abati if'al ma tu'mar yace baba kayi abin da aka umarce ka kawai kayi abin da aka umarce ka bai gure ya neman makan shi mafaka ba bai tunanin ya zai yi ya tsira ba yace kayi abin da Allah ya umarce ka baban ya yarda zai yi dan ya miƙa wuya a yi da shi a sa wuƙa a kwantar da shi baban shi ya kwantar da shi yana kallon shi ya yanka shi kuma ba yadda ya iya Allah ne yasa kuma sai ya bi umarnin Allah ba zai saba ma Allah ba ya kama yaro ya kwantar da shi yasa wuka zai yanka shi Allah ya ce falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya ga Allah su biyun gaba ɗaya da uban da ɗan watallahu lil jabin ya danne shi ta wuya saboda baya so ya danne shi ta gaba ya rinka ganin fuskar shi yana kallon shi zai yanka shi Allah ya ce wanadainahu ayya ibrahim nan take sai Allah ya ce sai muka kira shi muka ce ya ibrahim qad saddaqta ru'ya ta gaskata wannan mafarkin da aka umarce ka da shi daga magana ta tsari Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanshi isma'il din da wani abin yanka mai girma muka kawo wani abu muka ce yanzu ga abin da zaka yanka yanzu an fasa yanka yaro me ya haifar da wannan canjin da sauƙaƙawa mi ƙawiya da Allah sami'na wa ata'na sami'na wa ata'na amma yanzu duka muna jin abubuwan shari'a da nauyin al'amura muna jin cewa kaman abin ba zai yi ba kaman abin akwai damuwa kaman akwai nauyi wani ma ji yake yi akwai rashin wayewa a wurin bin shari'a daga ba abinda zai yi sai abinda yake ganin ya kamata ya zazzaba ya zabi yayi kaza yayi kaza amma kaza da kaza ba zai yi ba ko in yana wuri kaza a unguwa yayi amma in ya tafi wurin aiki inda akwai wanda ba musulmi ba akwai kaza kada a raina shi kada a ce yana da riko da addini sai ya bari أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ba abin da ya haifar ma al'ummar musulmi wannan kaskancin sai wannan zazzaban a cikin shari'ar Allah ba abin dokar Allah gaba daya kowa san gani yana daukan abin da yake ganin ya dace da san ran shi ne yabi ke aiki da shi amma dokokin Allah in suka saba ma abin da yake so ba ruwan shi da wannan in ka ji yana sai an bi addini sai an bi shari'a maslaha shi ce a ciki ran da kuma maslaha shi ta kawo a ciki da shi za a zo a ce kada a rinka kawo mana harkokin addini a al'amuran rayuwar da al'amuran mulki da al'amuran siyasa mu daga ran da zai yi riko da ayoyin Allah daban ran da kuma zai yi watsi da su daban shi yasa ba al'ummar musulmi ba ta bushe tana ganin kaskanci da wulakanci a cikin ta ba domin Allah ya faɗi wancan fama da za'u man yas'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya kaskanci a duniya bayan da zai al'umma ta sami izza sai ta koma zuwa ga karantarwa addini a tarihin al'umma gaba daya tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'ummar da ka gani ta sami izza a kowane karni to za ka samu a wannan karnin al'umma ta koma zuwa ga addini kowa ya rika addini da wayanda ake mulka da masu mulkin da wayanda suke marasa shi da masu shi kowa ya koma ya fuskanci harkar addini ya mai da al'amarin shi ga Allah a gidan shi yana kokarin ya bi dokokin Allah a shagon shi da kasuwar shi da mu'amalar shi da mutane yana kokarin ya bi dokokin Allah akai to sai kaga al'umma ta jaru ta yi izza kowa na jin koranta ba wani wadata ba komai a can baya shekarun baya mutum nawa ne masu arziki a cikin al'ummar musulmi ƴan ƙwayoyi ne da dai a ce a jaha kaza akwai wani akwai wani amma kuma ita ce al'umma mai izza kowa yana risina ma al'ummar musulmi amma yanzu fa komai suna da shi a ko'ina masu biloniyoyi ba iyaka ga su nan masu digiri da PhD da karatu na zamani ga su nan ba iyaka amma kuma a ne abanza ba kima ba daraja saboda me dama kimar da darajar da addinin ne aka samu idan aka ajiye shi kuma sai a gusar da wannan kimar da darajar walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'mini dama izzar ta Allah ce yana bayar da ita ne an ce sami'na wa ata'na in mun ji mun yi da'a mun yi biyayya to Allah zai sa mana izza kowa ma sai ya ji tsoron mu amma idan muka cire wannan da'ar da biyayya ga Allah to Allah zai zara wannan izza kowa ma sai ya wulakanta mu wanda bai kamata ya ma kalle mu ba ko ya ba hanyar da muka bi to shine zai kama mu ya yanka mu kuma ba abin da za a yi kuma ya yanka banza to haka a ɗaiɗaikun mu haka a ƙasashen mu haka a ko'ina haka al'umma tana samun izza ne da riko da addinin Allah da wannan gabar ta sami'na wa ata'na mun ji abinda Allah ya ce ya zame mu ji shine mu je mu nemi ilimi na addini mu ji me Allah ya ce sannan wa ata'na mu zo mu yi da'a ga Allah abinda ya ce mu yi mu yi abinda ya ce mu bari mu bari sai zama mun saba ma Yahudawa kenan amma idan muna kan wannan yanayin da muke da mu da su duk tafiyar mu daya sami'na wa ata'na ne ai wa'azin kullun a karantar da qur'anin a fassara ai wani wasiyoyi ai karatuttuka amma ɗabi'un mu ba sa canzawa halayen mu ba sa canzawa mu'amalolin mu ba sa canzawa sai mu zama mun zama sami'na wa ata'na bi lisanil hal ba ko da ba mu fito da baki mun faɗa ba amma aikin mu ya nuna mun ji kuma ba za mu yi ba to wannan ita ce musibar al'umma gaba daya shine ciwon al'umma gaba daya ba wani mutum daya da zai ce wane ne ya haifar ko wane ne ya ja sai dai kowa yana neman ya samar ma kanshi mafita kawai ya dauki wani ya ce wane ne talakawa su ce shugabanni ne shugabanni su ce talakawa ne marasa biyayya da da'a mabiya su ce malamai ne malamai su ce mabiya ne marasa ji ba sa jin wa'azi ba kowa ya samu abin da zai jefa ma hujja ya ce shi ne sababi alhalin kai din kai karan kanka kai ne sababi me ya alaka ka da sami'na wa ata'na a rayuwarka da iyalanka da mu'amalarka ina sami'na wa ata'na take ko ba da kai Allah yake magana ba da wasu ake magana daban waɗancan da Allah ya kawo su ya zarge su ya nuna mummunar makomarsu saboda sun ce sami'na wa ata'na su kadai ne hukuncin zai tsaya a kansu banda kai idan kai ma ka yi irin aikinsu kai ma Allah ba zai ma irin abin da ya musu ba hukunci ne iri ɗaya aljaza'u min jinsil amal Allah yana wata kama mutane ne da irin jinsin aikin da suka aikata da kan kaji Allah ya ce ya yi ma Yahudawa kaza saboda sun yi kaza ba wai don su Yahudawa ne kawai ba kuma hukuncin ya ƙare kai ma ka yi irin wannan za ka ga irin abin da Allah zai ma wanda ya shafi irin wannan to haka hukuncin Allah yake baya canzawa sunnatullah balan tajida li sunnatillahi tabdila sunnar Allah sai baka samun canji a cikin sunnar Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan ayar tana da darussa ne yawa wanda ta shafi mu karan kanmu wanda ya wajaba mu tsaya mu yi nazari akan ta ba wai muhimmi shine a yi ta karanta ayoyin ana fassarawa ana wucewa ba muhimmi shine menene tasirin ayoyin a cikin rayuwarmu da mu'amalarmu shine muhimmi idan tsawar watan Ramadan aya ɗaya ka samu ka tasirantu da ita ka fa'idantu da ita to wannan ya fuka je ka sauke tarjama alqur'ani gaba ɗaya baka tasirantu da komai ba abinda Allah yake bukata kenan shine kai tadabburin ayoyin afara ya tadabburun alquran am ala qulubin aqsaluha ba ta tsayawa su yi tadabburin alquran ne su rinka bin ayoyin suna zaƙulo menene ake nufi da ayoyin Allah ce ko an sa makulli ne an kulla zukatan ba ta iya tadabburin qur'ani sai dai kawai a karanta ya wuce an gama a ce an sauke ko ya zo tafsiri an yi izu kaza an gama ko ya zo tahajjud an sauke qur'ani me fa'idar da ka samu a cikin karatun qur'ani wata aya ce ta shiga rayuwarka ta canza rayuwarka a cikin watan ramadan shine abin da ya kamata ka duba kai makanka hisabi akai kisa al-hasan al-basri yake cewa unzila al-qur'an li yu'mala bihi unzila al-qur'an li yu'mala bihi an saukar da al-qur'ani ne dan ayi aiki da shi sai ce fattakada an-nasu qira'atahu amalan sai mutane suka maida wai karanta qur'anin kawai shine aikin karanta qur'ani ibada ce ne zaman kanta amma abinda aka saukar da qur'ani domin shi shine kadimi Allah ya ce kai aiki da abinda Allah ya ce shine sanadiyar saukar da alqur'ani kaga sako ne Allah yake aiko maka aya bayan aya kamar message ne kullu yake shigo ma a wayarka kowace aya da Allah ya saukar kai yake magana da kai akan ta kada ne alaƙarka da ita shi yasa ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana khuluquhul qur'an dabi'un shi gaba ɗaya da halayen shi qur'ani ne bana aiki yake yi da abinda qur'ani ya ce ayi rayuwar shi gaba ɗaya yana bin ta ne akan abinda Allah ya umarni sai zama ya gina mutane akan tarbiyya mai kyau an samu al'ummar da Allah da kanshi ya ce musu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kune mafi alkhairin al'ummomi gaba ɗaya kune mafi alkhairin sahabban kowane annabi daga cikin annabawa saboda sun tarbiyyantu da alqur'ani in Allah ya saukar da aya za su ce sami'na wa ata'na mun ji mun yi da'a za su yi aiki da abinda za su iya aikatawa to da wannan ake canza al'umma da wannan ne kuma al'ummar take samun canji a cikin rayuwarta duk al'umma da take samun canji tana riƙe abinda Allah ya mata wahayi da shi ne in ta riƙe wannan abin a aikace sai Allah ya canza ma al'ummar canji na gaba ɗaya mu kalli kissar annabi Musa alaihi salam lokacin da bani isra'ila suke cikin bala'in fir'auna sun kai kasancin da ana bin su ana zaben yara ana da an haife su a yanka su a gaban iyayensu ba wanda zai iya hanawa ana yanka ƴaƴa jarirai ana barin ma ƴaƴa mata ba kuma abin da za ku iya yi ƙarshen kasanci kenan a rayuwa ana jiran matarka ta haihu a ga me ta haifa a miƙo shi a yanka suna wannan halin Allah ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin sai muka so mu yi musu baiwa mu yi musu ni'ima mu sanya su yanzu su zama su ne shuwagabanni maimakon su ake shuwagabanta ana azabtar da su mu mai da su su ne jagorori su ne a sama ta wacce hanya za a mai da su haka kai tsaye sai Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi sai muka yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa ta shayar da shi ma'ana za a fitar da su daga wancan halin ne ta hanyar annabta idan annabta ta zo suka karbi abin da annabta ta zo da shi to Allah zai canza musu wancan halin na kaskanci da wulakanci da suke ciki a maida su amma a maida su su ne za su gaji mulkin waɗanda suke a kowace al'umma a bayan ƙasa ba yadda rayuwar wannan al'ummar ta canza da kowace irin demokradiyya da kowace irin gwamnatin soja da kowace wani irin mulki matukar al'umma ba ta canza halinta da yanayinta ba inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim haka Allah ya riga yayi alƙawari ya zartar da aka canji yana farawa daga kowane mutum ne ɗaiɗaikun mutane wannan dama ce da mutum zai iya tsayawa ya duba ya ga me ya kamata ya yi ya ya kamata ya canza wani irin canji ya kamata ya yi a rayuwar shi musamman a wannan zamanin da muke ciki a wannan yanayin ma da muke ciki na yanzu da waɗannan kwanakin wanda duniyar take kokarin rikicewa gaba ɗayanta Daka in ba ka da alaƙa mai kyau tsakaninka da Allah ka yi biyu babu duniyar da kake ganin ita ce a gabanka yanzu ita kanta yanzu tana cikin halin tsakaninka yi to kuma ya zama kai ba ka da kyakkyawar alaƙa da Allah subhanahu wata'ala ga duniyar kanta tana cikin rikici da taɓewa ya kamata mutum ya yi ma kanshi hisabi ya duba waɗannan ayoyin ya fahimci cewa Allah ba yana ba mu labarin bani Isra'ila kawai don mu ji daɗi mu yi dariya ba ne Allah yana ba mu labarin bani Isra'ila ne don mu gyara halayenmu mu sanya ya kamata mu kuma mu kasance saƙanin halin da su suke kasancewa shi yasa yana daga cikin fa'idojin da suke cikin wannan ayar shine riƙe addini ƙamƙam da ƙarfi a ciki kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su a nan khudhu ma atainakum biquwwa ku riƙe abinda muka ba ku da ƙarfi da haka duk abinda Allah ya baka na wahayi na addini to Allah bai yadda ka riƙe shi sakwa-sakwa da yadda ka ga dama ba aibu ne a matsayinka na musulmi a ce kai musulmi ne amma mara kishin addini a sifanta ta da kowace sifa mai tsatsauran ra'ayin addini mai kishin addini mai kaza ko ne za a sifanta ka da shi dai Allah ya umarce ka da cewa qudil kitaba bi quwwa ka riƙe littafin Allah da ƙarfi da gaske ka riƙe addini kada ka yadda ka zama ɗan cikin ɗan rakiya a harkar addini in ana magana addini ya zama kai ba a iya kawo sunanka a ciki kai sai idan ana magana duniya da harkokin lalacewa shine za a iya ambatanka to kada ka yadda kai wannan sakacin kowa akwai abin da zai iya riƙewa a addini muna gani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata ce manzo Allah ya zo ya tambaya ina matan nan aka ce ba ta nan ta mutu manzo Allah ya ce me yasa ba ku faɗa mun ba ka ce manzo Allah ai mun gani wannan ba wani ba wata abin a zo a gani ba ne tsohuwa ce shi yasa aka je aka yi mata jana'iza aka rufe ta manzo Allah ya ce ku kai ni kabarinta sai da ya je kabarin ta ya tsaya ya yi mata addu'a cikin da take yi kawai ta ummul masjid da tana sha'awar Allah a ciki aikin da take yi yana sanar da biki ke farawa amma ba ta tabbatar manzo Allah bai manta da ita ba ta shiga cikin kundi na tarihi baiwar Allah da aikinta kenan tsabtace masallaci to kai a irin wannan babukan a wani babi za a saka a ne za a saka a addinance in ana magana kana da wani gurbi a ciki ko ba ka da shi idan ba ka da gurbi kai ba musulmi ba ne duk ayoyin da Allah yake magana a cikin alkur'ani ba da duka musulmi yake magana ba me yasa banda kai me yasa baka da gurbi a ciki shin addinin ne baka dauke shi da muhimmanci ba koko kana da abin da yafi addinin muhimmanci ne wanda ya dauke maka rayuwa dole kai makanka irin wannan nazarin da irin wannan binciken dan ka gane meye matsayinka ba ta zauna kawai ana magana re zagin kafirai Allah ya tsine makafirai Allah ya tsine makafirai ba kai meye matsayinka a addinin meye matsayinka a imanin shi ya kamata ka sani kafin ka koma kan wanda baya ci wannan yana cikin fa'idojin wannan ayoyin sannan yana daga cikin fa'idar da zamu fa'idanta da su da ita shine imani inda na kwarai ne na gaske to baya umartar mutum sai da aikin alkhairi duk inda imani ya samu ingantaccen imani to yana sa mutum ya rinka aikata ayyuka na alkhairi shi yasa waɗancan da suka aikata mummunan aiki sai Allah ya soki imanin su yace bi sama ya amurukum bihi imanukum in kuntum mu'mini kina imani na gaske baya umarni da irin waɗannan miyagun ayyuka imani na gaske ba zai sa ka ta rinka ƙarya ba zai sa ka ta rinka zalunci da cutar mutane ba da tauye haƙƙin jama'a ba zai sa ka zama mara kunya a cikin al'umma ba imani na gaske ba zai sa ka zama ɗan shaye-shaye ko lalatacce a cikin al'umma ba imani na gaske ba zai sa ka zama mara tarbiyya ga iyaye ko ga manya ba a cikin al'umma dake idan imanin ka akwai waɗannan abubuwa imanin ya kamata ka waiwaya ka duba ka gyara kada ka zama qul bi sama ya amurukum bihi imanukum in kuntum mu'mini kaji ana cewa ku ne musulmi amma kuma ana ganin miyagun ayyuka da rashin kyautawa a tattare da kai kana bata sunan imanin wani yana ganin ka yana tunanin wannan imanin da kai ne yasa kake yin haka ta zalunci kanka ta zalunci addinin Allah saboda miyagun ɗabi'u da miyagun halaye haka wannan yana daga cikin fa'idoji da za a fa'idanci da su a cikin waɗannan ayoyi haka ta taƙaice za mu tashi insha Allah wa inda muka kwana a darasi mai zuwa kasantuwar ayoyin da za su zo suna da buƙatar lokaci domin fahimtar ma'anonin da suke ciki والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيوة أنا سنرد شيوا مسامو زيارة كمندم آجدي نا كدونا ساوت أو أن مجلسي وأن دعما قصان سنسابا قوة شيكرا sukan zazzagaya majalis na darussa da tafsirin alqur'ani domin gani da ido da kuma sanya albarka a waɗannan wurare muna musu maraba da zuwa kuma muna musu fatan alkhairi muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akan irin wannan hidindimu da suke yi da gudunmawa da suke bayarwa ga addini Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci dan sani ba ko yana da kalma ko fadlan
eh wata na yi ina yi
barakallahu alaikum min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على النبي الكريم وبارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هنا قوديا الله سبحانه وتعالى عند يبقى بكم كسان شوى وانا مثل اسمي تاريخ البركة وانا مثل اسمي البركة مثل اسمي اكي قبات التنسير مثل الشيخ أبقر محمود الجمي لكينا أبو مغاز وانا ايه عدد كم من يوم المنور الله تختام رسول a wannan ƙasa tamu musamman a wannan jiha a wannan karamar hukuma tamu ta Kaduna South da ke gabatar da tafsirin Sheikh Muhammad Nasir Abubakar Saleh Allah ya ƙara mara rayuwar sa barka madalli wannan kuma ba baki bane kukan zo kowane shekara domin ziyara na gani da ido musamman irin yadda mungojin da suke gabatar da ayyuka da kuma irin alaƙar su da abin da ya shafi wuraren majalis da tafsir da kuma ganawa ta musamman ko gaisawa da su malamanmu da suke karantar da mu a daidai irin wannan lokaci. Irin waɗannan manya-manyan majalis wanda ‘yan ƙananu a cikin wannan ƙaramar hukuma muna da su a halin yanzu sama da guda 20 wanda ake gabatar da irin wannan tafsiri. Babban abin da zan ce shi ne da mutanen anguwar Ma'az sun san irin ajiyar da Allah subhanahu wata'ala ya yi a wannan guri da sun ƙara gode ma Allah a bisa godiyar da suke. Wato ya kamata al'ummar wannan anguwa mu ce alhamdulillah domin ba wai anguwar Ma'az ba, ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu ba mu san Allah ya mata irin wannan baiwa ba sai semina da ya gabata mara a Abuja aka zaɓi malam da shi da Dr. Ahmad Atiku Auwal daga wannan ƙaramar hukuma don su gabatar da makala. Wannan abin ya ƙara sa mana karsashi da jin daɗi sosai cewa ashe muna da irin wannan ajiya. Yanzu misali ga tafsir mun zo ka ce malam gaban su aka saukar da wannan ayoyi irin yadda ake bayani filla-filla ake ba da fa'idoji. Wannan kira ne ga sauran al'umma cewa mu yi amfani da wannan lokaci mu tafsiranta da abin da waɗannan malaman namu suke karanta ma muna ma al'ummar wannan unguwa ta alkhairi musamman ɗan kwamitin wannan masallaci a bisa irin goyon bayan da ake ba mambobin mu duk lokacin da waɗansu buƙatunmu suka taso na gudanar da ayyuka domin ba ma cin nasarar ayyukanmu sai tare da ku. Muna jin daɗi sosai a ƙarshe muna addu'a ga malam Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya Allah kuma ya ƙara jan kwanansa tare da kira zuwa ga bautar Allah ta hanya madaidaiciya da yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Muna addu'a ta musamman ga babanmu Sheikh Abubakar Salihu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. Allah ya yafe dukkan kurakuransa da manya-manyan malamanmu da sunnar suka gabata. Muna addu'a Allah ya gafarta masu gabaki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.